الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 18 ga watan Rabi'ul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 23 ga watan 11 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li itiqadi al-hadi ila sabili rashad na Sheikhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin عبدالله ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى بالي في كافين درسينا يو إذن دا تنبوي سنة يا غباتا نعم ها dangane da darasin mu da ya gabata a ranar Lahadi darasi na Riyadus Salihin mun wuce da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da wani mafarki da yi mutane biyu suka zo suka jashi suka ce masa wuce mu tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce suka tafi a cikin mafarkin da ya ga ababan al'ajabi abun mamaki wanda ya tarar da wani mutum a kwance kuma wani mutum yana tsaye a kansa wannan wanda yake tsaye da wani katon dutse a hannunsa manzo Allah yace sai naga da wannan katon dutse ya sunkuyo sai ya ringa kwankwatsa kan wannan na kwanci dutsen sai ya gangare can sai ya tafi ya dauko wannan dutse kafin ya dawo kan ya koma kamar yadda yake Allah sai ya ci gaba da kwankwatsa shi Allah dutsen sai ya gangare Allah kafin ya dauko ya dawo kan ya koma kamar yadda yake to shine a ƙarshe lokacin da manzo Allah da ya ga abin ya girmama akan shi sai yake tambayar su yace wannan kusuwa ne sai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wuce mu kai to a ƙarshe dai sun bashi labarin cewa wannan mutumin da kaga wani a tsaye akan shi yana kwankwasa kan shi da dutse mutumin da Ubangiji ta'ala ya sanar da shi alqur'ani sannan yayi sakaki ya watsar da alqur'anin ma'ana bayan ya harrace alqur'ani ya bari wannan hadda ta zube da mutumin da yake bacci gabarin sallah ta farilla to su ne Ubangiji ta'ala yake dandana ma irin wannan azaba tun ranar mutuwar su har izuwa yinin da alkiyama za ta tabbata to anan ana nihi wanda yake barin sallah ta farilla da gangan an gane ko ya ki tashi yayi baccin sa. Amma in ba sakaki ba mutun yayi bacci ne ya rinjaye shi, an gane ko bai farka ba har lokacin sallah ya fita, to wannan yana da uzuri a gun Allah subhanahu wataala, ba shi da laifi. Domin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, yake cewa rufi alqalamu an salasi, an dauke alqalami gabarin mutane uku, ma'ana ba a rubuta musu laifi ko da sun yi abin na laifi. Ba farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asabi hatta ya hatalima, yaro karami an dauki alkalami na rubuta masa laifi sai an kai lokacin da ya balaga. Na biyu manzo Allah yace wanna ini hatta yastaqiba, haka nan mai bacci an dauki alkalami na rubuta masa laifi sai an kai lokacin da ya falka. Na uku manzo Allah yace wa anil majnuni hatta yufiq, mahaukaci an dauke masa alkalami na rubuta laifi sai an kai lokacin da hankalinsa ya dawo jikinsa. An gane ko? Dan haka duk mutumin, domin cikar fa'ida, duk mutumin da ya shiga cikin yanayi na koma hankali ya gushe, to duk abin da ya wuce shi a cikin wannan yanayi na salloli da azumi ba maganar ya rama, saboda sun wuce baya cikin hankalinsa. Kamar misali mutum ya suma kafin sallar azhar, bai falfado ba sai bayan faduwar rana, azhar da la'asar ba sa kan shi, saboda sun wuce cikin yanayin hankalinsa baya jikinsa. Wannan hadisi yana nuna mana duk wanda bacci ya rinjaye shi sallah har lokacin ta ya fita, to ba shi da laifi a gun Allah subhanahu wataala. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suna tafiya cikin wani gulaguro, sai suka yada zango a wani ta dokar daji za su yi rinrimi. Idan aka ce rinrimi shi ne bacci na ƙarshen dare, kamar yadda matafiya suke yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wakilta Bilal cewa ya kula ya kiyaye musu ketowar alfijir. Bilal Allah ya kara masa yadda, a cikin ayarin gaba ɗaya Bilal sai ya durƙusar da taguwarsa yayi nafilfilinsa. Bayan ya gama nafilfilinsa ya jinginu da wannan taguwa yana mai fuskantar alƙibla gabas, domin yayi kiwon ketowar alfijir kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shi. Me za a yi? Shaidani sai ya zo yana daddaba Bilal, yana daddaba Bilal bacci, sai ya dauke Bilal gaba ɗayan ayarin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a gaba ɗaya, hatta da shi Bilal din da aka wakilta, ba wanda ya falka sai gumin rana ya tada su, rana har ta hudu. Umar Allah ya kara masa yadda ya zabura ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hankalinsa a tashi da sauran shi sahabbai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da jama'a, maza alauta a ketare wannan kwari. Manzon Allah yace domin akwai shaytani. Aka lauta aka yi gaba, bayan an yi gaba sai aka sauka, kowa yayi arwalla, sannan kowa kuma yayi raka'atul fajr. Bayan an yi raka'atul fajr, manzon Allah ya sa aka tada iqamar sallah, sannan aka yi. Wanda wannan yana nuna mana raka'atul fajr tana daga cikin nafilfilin da aka sunnanta mana ramas. Kuma wannan hadisi yana tabbatar mana ko gari ya waye ba maganar kai sallar asuba da farko, sannan daga baya ka ramu raka'atul fajr, kamar yadda malaman malikiya suka tafi a wannan hadisi, sai da aka yi raka'atul fajr sannan aka sallaci sallar asuba, kuma alhali rana ta fito. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka gama sallah sai yake fada ga jama'a, sai yace to, yake ba su labarin cewa lalle Bilal ya zauna yana mana kiwon ketowar alfijir, shaytani ne ya zo yana daddaba shi, yana daddaba shi, bacci ya dauke shi. Manzon Allah yake ba da labari, kuma ba Bilal kin bai zo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Bilal ya san ma wa ya daddafa shi wanda wannan babu ta yadda za a yi mutum ya san irin wannan lamari sai ta hanyar gaibu gaibu ko ba kowa Allah yake ma face manzanni da annabawa manzon Allah yake ba da labarin ga abin da ya wakana game da Bilal shi kanshi Bilal bai san ba abin da ya wakana game da shi shi dai bacci ya dauke shi manzon Allah sai ya fada sai ya ce to manna ma'anis salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna Allah ta'ala yaqulu aqimis salata li dhikri manzon Allah ya ce duk wanda bacci ya dauke shi gabarin sallah ko kuma ya manta sallah har lokacin ta ya fita to a lokacin da ya tuna shi wanda ya manta shi ma mai bacci lokacin da ya farka manzon Allah ya ce ya sallace ta domin Ubangiji ta'ala ya faɗa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah domin ambatuna to dan haka dai a takeice shi wancan hadisi mutumin da yake barin sallah da gangan kawai sai ya yi baccin sa har sai lokacin ta ya fita to wannan shine Allah ya tanada ma wannan azaba ta kabari tun daga mutuwar sa har zuwa yinin alkiyama amma in mantuwa ce mutum yayin sallah har lokacin da ya fita ko kuma bacci ne ya dauke shi ya rinjaye shi to wannan uzuri ne bashi da laifi a gun Allah subhanahu wataala darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala wato muna dai mun tsaya daidai gabar da wato malam yake fada wa kullu ma tukhayyala fi dhihni aw khadara bil bali fa inna Allah ta'ala bi khilafihi malam yace duk abinda za a iya kamanta maka asuranta maka shi a cikin hankalinka ko kuma wato tunanin abin ya darsu a cikin zuciyarka to ka tabbata Ubangiji mai girma da daukaka sabanin sa ne duk wata sura da za ta bujiro maka a cikin hankalinka da tunaninka to ka tabbata wannan sura da wannan sifa sabanin Allah subhanahu wataala ne hankali da tunani yayi kadan ya suranta wato sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala wannan kenan bayan malam ya koro mana ayoyi na alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji mai girma da daukaka wato sifofi wanda ya siffanta kansu da shi aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar yadda bayani ya gabata duk abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kansa na sunayi da sifofi dole a tabbatar masa sanin kaifiyar yadda wannan sifa take da hakikaninta sai a maida masa domin shi yace mana laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wani abu bai zamanto ba kwatancin Ubangiji subhanahu wataala ma'ana babu abin da yake kama da shi sai yace wa huwa as-sami'ul basir shi mai matukar ji ne game da abin da bayinsa suke fada kuma mai gani ne game da duk abin da suke aikatawa to shi yasa malam anan yace wa kullu ma tukhayyala fi dhihni duk abin da aka kamanta maka aka suranta maka a cikin hankalinka da tunaninka lafazin tukhayyala min al-khayal ne idan aka ce khayal abu wanda zai ringa wucewa na tunani na sura ka ringa ganin abu yana wucewa kamar wata film shi ne yace duk abin da aka kamanta a cikin tunani ko kuma tunaninsa ya darsu a zuciya yace to fa inna Allah ta'ala bi khilafihi ubangiji mai girma da daukaka sabanin sa ne domin babu abin da yake kama da shi zamu tashi gaba ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa min zalika qaulullahi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa wa qauluhu ta'ala a amintum man fis samaa wa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rabbuna allahu alladhi fis samaa rabbana allahu alladhi fis samaa'i taqaddasa ismuk wa qala lil jariya ayna allah qalat
في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين رضي الله عنه كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء ستة في السماء وواحد في السماء قال من لي رغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فترك الستة وعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وكني شر نفسي وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك الأرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج
malam Allah ya ji kansa na fada shine yake cewa wa min zalika wato yana daga cikin sifofin da ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta kansa da wannan sifa a cikin alqur'ani haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa wato da wannan sifa wato shine fadar sa الرحمن على العرش استوى واتو أبنجيجي ميقمم مي الرحمة استوى يادو ككا على العرش واتو أكن العرش انسا كوكومكتي استوى ياتبتا على العرش أكن العرش انسا واند إتوانن آية دمال يشيقو دا إتا tana daga cikin ayoyin da ke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa sifata istiwa shine daukaka akan gadan mulkinsa daukaka wanda ta dace da girmansa wanda shi lafazin istiwa ko kuma kafin haka wato wannan daukaka akan al'arsh Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa wuri bakwai a cikin alqur'ani wuri na farko cikin suratul a'raf fadarsa subhanahu wa ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh wuri na biyu cikin suratul yunus inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh wuri na uku cikin suratul ra'd الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ورينا هدو اتكن سورة طه الرحمن على العرش استوى ورينا بير تكن سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وري وان ديكينا شدا
wato cikin suratul sajida wuri na bakwai na ƙarshe cikin wato suratul hadid huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Waɗannan gurare ne guda bakwai a cikin Al-Qur'ani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa wannan sifa, sifa ta ɗaukaka a kan al'arshinsa. Kuma ita wannan kalima ta istiwa a larauci tana zauwa kalima ce mutlaka, kuma tana zauwa muƙayyada. An gane? Ko kuma mu ce kalima ta istawa takan yi ta'addi da kanta, kuma wani lokaci takan yi ta'addi da harafi. A duk lokacin da kalima ta istawa ta yi ta'addi da kanta ba tare da wani harafi ba, ma'anarta shine kamula. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma. Wastawa ai wa kamula, ya cika. Kamar yadda can cikin suratul wannan suratul hujurat me yake faɗa, ko kuma ba cikin suratul hujurat ba, cikin suratul fathi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, zalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja shafa'ahu fa'azarahu fastaghalaza fastawa ala sukihi. An gane ko? Fastawa anan bi ma'ana kenan yayi ta'addi ne da alama, ana shine wato tabbata kenan. In yazo dai ba tare da yayi ta'addi da harafi, ma'anar shi shine wato kamula, kamar yadda muka yi misali da wannan aya ta farko, walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma. In ko yayi ta'addi wato da harafi na ala, to wannan yana daukan ma'anar shine daukaka, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, litastawu ala zuhurihi thumma tazkuru ni'mata rabbikum. Shine yace litastawu ai shine dan ku daukaka ala zu, dan ku tabbata ala zuhurihi akan bayan shi. Kaga ma'anar istiwa anan shine daukaka. Kuma haka ya faɗa da yace thumma stawa 'ala al-'arsh ai ala wartafa'a 'ala al-'arsh. To dan haka kalima ta istiwa a larabci ma'ana hudu take da shi. Ma'ana ta farko shine al-ulu, ma'ana ta biyu al-irtifa, ta uku as-su'ud. Gaba ɗayan waɗannan kalimomi uku a Hausa ma'anar su daukaka. Idan ka ce al-ulu daukaka, al-irtifa daukaka, as-su'ud daukaka, kamar yadda ya faɗa, ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib. Ma'ana ta hudu shine al-istiqrar, tabbata. Dan haka in ma ka fassara ka ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi stawa, Ubangiji mai gamammiyar rahama ya daukaka akan al'arshinsa, daukaka wanda ta dace da girmansa, ko kuma ya tabbata akan al'arshinsa, tabbata wanda ta dace da girmansa. Bayan wannan ma'ana hudu, kalima ta istiwa in dai ta yi ta'addi da harafi ba ta da wata ma'ana in banda wannan, al-ulu wal-irtifa was-su'ud wal-istiqrar. To dan haka ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa, kamar yadda wato ya tabbatar ma kansa. To amma su al-mutakallima su sai suke ganin cewa in suka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta ɗaukaka a kan al'arshi, suna ganin cewa wai tamkar sun masa wuri. Ta'ala Allahu an amma ya ƙudu zalimuna uluwan kabira, kamar wai suna ganin cewa sun masa wuri. To kasancewar girman Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce wata halitta daga cikin halittu ta ɗauke shi. Shine ya faɗa ya ɗaukaka akan al'arshinsa, dole mu yi imani da ya ɗaukaka akan al'arshinsa. Amma yaya ya ɗaukaka akan al'arshin, wannan ba mu sani ba, domin shi bai faɗa mana ba, manzon shi bai faɗa mana, kuma ya ce mana laisa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Dan haka in ka koma cikin tafasir na ahlus sunna, idan suka zo tafsirin wannan kalima ar-rahmanu 'ala al-arshis tawasi, su ce istiwa'an yaliqu bi jalali, daukaka wanda ta dace da girman sa. To su sai suka canza, sai suka ce a in muka fassara istawa daukaka to mu masauri. Dan haka sai suka kirkiri wata kalima wadda kwata-kwata ba ta da asali a larabci, cewa wai istiwa a larabci wai yana daukan ma'anar wato istila. Dan haka istawa sai su ce istaula, ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa sai su ce wai ubangiji mai gamammiyar rahama yayi rinjaye akan al'arshin sa. Sai suka kirkiro da aka kai su bango, cewa a larabci ba a san ba cewa kalima ta istiwa tana daukan ma'anar istila, rinjaye. Sai suka kirkiro wani baiti na waka, suka danganta shi zuwa Akhtal An-Nasrani, wani mawaki ne dan mushan ana kiran shi Akhtal, wanda daga jin sunan ma ka san cewa abin Akhtal, in aka ce Akhtal mafi barna kenan shine. Sai suka kirkiri baitin, suke cewa qajistawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi, qajistawa bishrun alal iraqi, wani sarki ne da aka yi na Iraki, wai qajistawa bishrun alal iraqi, wai bishir yayi rinjaye akan kasar Iraki, min ghairi sayfin ba tare da sarin takobi, wa damin mihraqin da wani jini wanda aka zubar. Istawa wai bi ma'ana istaula, an gane ko? Malamai suka ce to ita wannan kalima da kuka faɗa kwata-kwata a lugha ta Larabci, kalima ta istiwa babu inda ta zo akan ma'anar istila. Kuma al'amari na biyu suka ce in ma kun ce haka ne a Larabcin an tabbata, to yaya za a yi a ɗauko waƙar wani mawaƙi a zo a ringa wato shi ne wannan, a ringa haɗa ta da nasi na Al-Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma suka malamai suka ce inda a ce kalima ta istiwa tana da ma'anar istila, to da a cikin waɗannan wurare bakwai da Allah ya tabbatar ma kansa cewa ya ɗaukaka akan al'arshin sa, da ya zo da wannan kalima ta istawa, wannan istawa bi ma'ana istaula, amma gaba ɗaya wuraren bakwai gaba ɗaya istawa Ubangiji ta'ala ya zo da shi, babu inda ya zo da kalimar istaula, an gane ko? Kuma malamai suka ce lamari na gaba shi kalima ta istaula na cewa wale yayi rinjaye, in kaji an ce rinjaye to daman kenan akwai wani wanda kuka yi ja-inja, wanda ya riga yi ka kafin haka ka zo ka yi ja-inja da shi, ka gwamza da shi, ka yi rinjaye ka kwaci. Kenan in kuka ce Ubangiji ta'ala yayi rinjaye akan al'arshinsa, kenan can da bai ba, kenan sai da suka goga da wani sannan Allah yayi rinjaye akan shi. Duk wanda ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalima kuwa ya siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da sifa ta tawaya, akwai wanda ya isa ya ja da Allah? Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd. Dan haka kenan in dai ka fassara istawa cewa istaula yayi rinjaye, kenan can da wani ne yayi rinjaye akan al'arshin, daga baya kenan Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya gwabza da shi, daga baya kuma ya kwace yayi rinjaye, in dai ka tayi akan wannan kalima ta istaula. Dan haka Ibnu al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin nuniyarsa yake cewa nunul yahudi wala mujahamin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatani, yace nun ta yahuda ta yahudu da lamun ta su jahaniya da suka dada akan istawa suka ce istaula, yace waɗannan yace kari ne a cikin wahayi na Ubangiji mai girma da daukaka. su Yahudawa kamar yadda Allah ya faɗa a can cikin suratul Baqara wa iz qulna dukhulu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum ragadan wa dukhulu al-baba sujadan wa qulu hibatun naghfir lakum khatayakum wa qulu hibba ubangiji ta'ala yace ku tuna lokacin da muka faɗa ga uwayenku ana magana da Yahudawa wanda suka tare zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce da su ku shiga wannan alƙarya ku ci duk abin da kuka samu na kayan ci yalwace ba tare da tsari ba ma'ana babu wani abu da za a hana ku wani kulul baba sujjadan kuma ku shiga birnin kofar birnin kuna masu sujjada ga ubangijinku wa qulu hisbatun kuma ku faɗa ku ce ya ubangijinmu mu iya roƙon mu shine ka sarayen mana da zanubanmu ka kankare mana laifukanmu in kun yi haka ubangiji ta'ala yace naga firla kuma khabayakum zamu gafarta muku kurakuran to su Yahudawa saboda taurin kansu an ce su shiga garin suna masu sujjada sai suka ringa shiga da baya da baya suna jin gindi suka shiga garin kuma an ce wa qulu hibatun ku ce ya ubangijinmu ka sarayen mana da laifinmu sai suke cewa hibatun fi sha'ira himba wai maimakon wai himba sai suke cewa himba alkama kenan kaga kadi ne ga abinda Allah yace ku ce himba sai suka ƙara nun suke cewa himba to haka su ma jahmiya ubangiji ta'ala yace istawa sai suka ce istauna to shine Ibn al-Qayyim yace nunul yahudi wala mujahamin huma fi wahyi rabbil arsh zaidatan kari ne to shine anan malam yazo da wannan aya domin tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa sifa ta daukaka akan al'arshin sa sai yace wa qauluhu da fadar sa a amintum man fis samai shin yanzu kun amince Ubangijin da ya daukaka wato a sama an yaktifa bikum al-arda ya juyar da kasa da ku fa idza hiya tamur sai ga maka kasa tana raurawa am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir to wannan aya malam ya zo da ita domin tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta daukaka akan al'arshin sa fi anan bi ma'ana ala an gane ko ba ta nihin fi anan bi ma'ana zarfiya girman Allah subhanahu wata'ala ya wuce a ce wani wuri ya dauke shi ala anan wannan fi anan bi ma'ana ala ai a amintum man fis sama'i ai man ala sama'i wanda ya daukaka kenan akan al'arshin sa domin fi alarauci tana zawa bi ma'ana ala kamar yadda can cikin suratu Taha da suratul A'raf da suratul Shu'ara ubangiji ta'ala ya kissanta mana kissa ta Musa annabi Musa alaihi salam da Fir'aun lokacin da ƴan dabo na Fir'aun suka yi imani da annabi Musa daga cikin barazanar da yi musu na azabar da zai musu yace wala usallibannakum fi juzu'in nakhli fi juzu'in nakli ay ala juzu'in nakli an gane ko ay ala juzu'in nakli zan tsire ku akan kututtire waɗanda suke na dabino to dan haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala daukaka akan al'arshin sa wanda daukakar Allah subhanahu wata'ala kala uku ce akwai uluwuz zat daukaka da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa kamar yadda ya fada sannan akwai wato uluu sha'an daukaka ta lamari dukkan wani lamari na Allah subhanahu wata'ala cikakke ne babu tawaya tattare da shi sifofin sa sifofi ne na kamala daukaka ta uku shine uluul qahar daukaka ta rinjaye ubangiji ta'ala shike sama da kowa da komai da rinjaye kamar yadda ya faɗa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi shine mai rinjaye sama da bayinsa to dan haka wannan daukaka ta ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin sa fitira ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci bayan sa. Ayoyi na Al-Qur'ani sun wuce a lissafa. Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa a littafinsa mai suna As-Sawa'iqul Mursala. An gane ko kuma banda As-Sawa'iqul Mursala akwai littafinsa mai suna Ijtima'ul Juyushil Islamiyya ala Ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya, sunan littafin kenan. Ijtima'ul Juyushil Islamiyya ala Ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya. A cikin wannan littafi sai da yazo da dalilai ɗina bin ɗaya sama da dalili 150 waɗanda suke tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa. Farko ayoyi na Al-Qur'ani ya jero su, ayoyin sun wuce a lissafa. Irin su barrafa'ahullahu ilaihi, bari dai Allah ya ɗaukaka annabi Isa zuwa gare shi. Kaga wannan aya tana tabbatar ma Ubangiji ta'ala ɗaukaka akan al'arshinsa. Irin su faɗarsa ilaihi yas'adul kalimu tayyib, kalimomi waɗanda suke tsarkaka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suke ɗaukaka. To sai da ya jero waɗannan ayoyi, sannan ya biyo baya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan ya biyo baya da maganganun sahabbai. An gane ku? Sannan kuma da maganganu na tabi'ai, sai da ya zo da dalili ya fi 150 wanda yake tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa, wanda kuma fitira ce wadda Allah ya halicci bayansa, da Allah ya halicce mu ya kimsa mana cewa Ubangijinmu a sama yake, wanda Allah ya kissanta mana Fir'aun a can cikin suratu Ghafir. Mi ya faɗa cha ya hamanu guni ne sarhan la'alli ablughul asbab asbabas samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Ya faɗa ga babban bafadan shi, prime minister kin shi Haman, yace gina mun dogon gini tsoro mai tsawo, yace in hau tana iya yiwa inna hau illiko Ubangijin annabi Musa a sama. Musa ya ce mun Allah shi a sama yake, yace ni ko ina zaton Musa makaryaci. To Fir'auna kanshi ya san inda Ubangijin annabi Musa yake, kai baka sani ba duk tarin karatun da kai. Kuma fidira ce, kamar yadda muka faɗa, fidira ce ta Allah wanda ya halicci bayansa. Yanzu ka kirayi yaro karami wanda ya dan fara wayo, wanda ba a rigai ba aka canza masa aqidar shi, ka tambaye shi kace a ina Allah yake, sama zai nuna maka. Ko mahaukaci ya san inda Ubangijin shi yake, kuma wannan a gabana mahaukata ne guda biyu, ɗaya sai yake nuna ma ɗaya. In kun gane shi, galibi wanda yake zauwa nan ya tsaya wani dogo da shi, da wani anan suna da shi, da wani ɗan'uwan shi mahaukaci, sai yake tambayar shi, shi yana nuna masa dogon yaro ne bedi, menene wannan? Shi kuma sai ya ce masa Allah. Shi a iya tunanin shi sama yake nuna masa, shi wannan sai ya ce a wannan ya fi ni hauka. Kuma yanzu ka ɗauka inda za ka tambaya, ko kuma mu ce abu ne sananne, kurma idan zai yi rantsuwa ina yake nunawa? Sama yake nunawa. Idan zai yi rantsuwa sama yake nunawa. Kuma in kana addu'a zuciyarka ina take fuskanta? Sama. Wani lokaci Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni yana darasi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma Ash'ari ne, yana daga cikin waɗanda suke tawilin ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshi, yana kewaye-kewaye a cikin darasinsa. Sai wani ami ya tashi wani gama gari, ya ce malam ina da wata matsala a warware min ita. Ya ce duk lokacin da nake addu'a zuciyata ba ta fuskantar ko ina in banda sama. Mutumin Hamazan ne a lokacin nan, Abul Ma'ali sai aka rihe darasi kawai, cewa yake hayyarani Hamazan, hayyarani Hamazani, ya ɗimautar da ni, a ƙarshe ya dawo daga kan wannan aqida tashi ya ringa tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala daukaka akan al'arshin sa fitraci kuma ka tattabi a kauyace ake ba a haska tucilan sama in ka haska tucilan sama kayir mu kamuna na ladabi ga Ubangiji to kaga kuma ka dauka hatta da mawaka waɗanda suke na jahiliya a jahiliya kafin musulunci a cikin waƙe-waƙen sa suna tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala daukaka akan al'arshi sa kamar yadda wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya shine Umayya ibn Salt a cikin waƙar sa yake cewa lakal hamdu wanna ama'u wal mulku rabbana fala shay'a a'la minka majdan wa amjad malikun ala arshi sama'i muhaimin li izzatihi ta'nu wujuhu wa tasjudu عليه حجاب النور والنور حوله وأنهار نور حوله تتوقد فلا بصر يسمو إليه بطرفه ودون حجاب النور خلق مؤيد شين يتي لك الحمد والنعماء والملك ربنا سيتي فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد سيتي مليك وبنجي نيوان ديك ميتك كملكي على أرش السماء وان ديك أوكك أكن على أرش السماء كاقموا عكيني نجاهلية kuma a cikin wakar a gaban sai yace fala basarun yasmu ilaihi bi tarfi babu wata idaniya da take iya daukaka daga Ubangiji subhanahu wataala kuma an tara ibn shaddad al-abasi ɗaya daga cikin mawaka a jahiliya me yake cewa ya abla aina min al-maniyati maharabu in kana rabbi fi sama'i qabaha ya abla aina min al-maniyati maharabu wata masoyiyar shi ce ana kiranta abla shine yace ya abla yake abla aina min al-maniyati maharabu wai ina mutun zai guje ma mutuwa in kana rabbi fi sama'i qabaha in ubangiji na wanda yake sama ya hukunta mun mutuwa to aina zan guje mata dan haka karkita da hankalinki fita fagen daga baya gaggauto da mutuwa zaman gida baya jinkirta rayuwa to kaga wannan mawaki ne fa a jahiliya ya san inda ubangijin shi yake aina min al-maniyati maharabu in kana rabbi fi samai in ubangiji na wanda yake kan al'arshin sa qabaha ya hukunta mu mutuwa ina zan iya guje mata ina zan shiga in guje to dan haka daukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin sa fitra ce wanda Allah subhanahu wata'ala wato ya halicci bayin sa dan haka su mu'awwila ne suke wai su suna ganin cewa in suka ce Allah a sama yake wai sun masa wuri wanda kasancewar anan ba komai ya kai su bane ba komai ya kai su ga haka illa gabatar da hankali akan nas su nasi wai sai in yayi daidai da hankali suke tabbatar da shi amma in ya saba ma hankali sai su gabatar da hankalin su shi kwa ka'ida hankali shi yake bin nasi ba nasi ba yake bin hankali abinda Allah ya tabbatar ma kansa ka tabbatar masa kaifiya kamar da masa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to dan haka sai suke cewa wato aqidar su wai Allah wannan Allah yana ko ina cewa Allah yana ko ina wannan karyatar da alqur'ani an gane ku cewa Allah yana ku ina wai he su fake da waccan aya alam tara anna Allah ya alamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama inna Allah bi kulli shay'in alim ma'iyya anan da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum ubangijin ku na tare da ku duk inda kuka kasance ma'iyya ce wanda take amma ma'ana yana sane da ku yana ganin ku kuma yana da kudura akan ku ba wanda yake sai kubce masa amma da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa kamar yadda ya fada dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hudubar sa ta ban kwana lokacin da yake fada ga sahabbai yace ku san da cewa gobe kiyama ubangiji mai girma da daukaka zai tsira ku yayi muku tambaya game da ni sakon da ya dora mun na isar muku ko ban isar ba wace amsa za ku ba ubangijinku suka ce wallahi mun shaida mun tabbatar da cewa ka isar da sakon ubangijinka kai nasiha matukar nasiha amanar da aka dora maka ka isar wanda Allah ya daga ya tsashi sama yana nunawa cewa yake Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida bayin ka sun ce na isar musu da sakonka dan haka shine nan mallan yazo da wannan aya sannan sai ya ce wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam rabbuna Allah ko kuma rabbana Allahu allazi fis samai taqaddasa ismuka yace ya ubangijinmu ko kuma rabbuna Allah Allah shine ubangijinmu allazi fis samai wanda ya daukaka akan wato al'arshin sama ana as-samaa nan al'arsh sai yace taqaddasa ismuka wato sunanka wato ya tsarkaka an gane ko mallan ya zo da wannan hadisi domin ƙara tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa sai dai wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne dha'ifi domin a cikin sanadin sa akwai wani marwayici Ziyada ibnu Muhammad al-Ansari dan haka malamai sun kushe shi wannan hadisi bai inganta ba kenan ayoyi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wadace sai yace wa qala lil jariyati wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada ga wata baiwa an gane ku ita wannan baiwa baiwa ce ta Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami yana da wata baiwa tana masa kiwon kankanan dabobin sa sai ta yi sakaki kirkeci yazo yawarci wata tinkiya daga ciki to sai ya fusata sai ya mare ta bayan ya mare ta sai yayi nadama ya ga menene zai yi wanda zai kankare masa wannan laifi shine sai yace kawai dan sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada masa yace ya rasulullahi kaji kaji baiwa ta tana min kiwon dabobi tayi sakaki naman daji ya warci wata dabba to amma na fusata raina ya baci sai na mare ta ya rasulullahi su nake in entar da ita domin in kankare laifin da zai manzon Allah yace kafin ka entar da ita zumun da ita a lokacin nan yazo da ita gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yake tambayar ta shine mallan yazo da hadisin wa qala lil jariya manzon Allah ya fada ga wannan baiwa ta Muawiya ibn al-Hakam yace da ita aina Allah ina Allah yake qalat sai ta fada tace fis sama tace Allah a sama yake shi manzon Allah ya mata musu bai mata ba inda kuskure ne ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kyale ta ba ta zai yi a'a yace Allah ba a sama ba yake a ko ina yake amma sai ya kyale ta duk abinda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi musu ba to wannan sunna ce ta kaririya ya tabbatar da cewa haka ne inda ba haka bane manzon Allah da ya taka mata miki tace fis sama Allah a sama yake sai ya mata tambaya ta biyu yace ni ko wane ne sai tace anta rasulullah kai manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kala sai manzon Allah ya fada ga Muawiya yace a atiqaha maza entar da ita fa innaha mu'mina mu'mina ce ta san inda ubangijinta yake kuma ta san matsayina hadisin Al-Imam Malik ya rawaito shi a cikin littafin sa Al-Muwatta haka Al-Imam Muslim da sauran malamai na hadisi sun rawaito wannan hadisi kaga tambayar ke aina Allah a ina Allah yake wanda wannan yana tabbatar mana halacci irin wannan tambaya ka tambaya ka ce a ina Allah yake amsa a sama yake an gane ko in kana so ma tambaye zuciyarka in kana addu'a ina take fuskanta za ta baka amsa ba ta fuskantar ƙasa ko kudu ko arewa ko gabas ko yamma a'a sama to da yawa zaka ga mutum yana daga dibin shi sama yana addu'a ya san a ina ubangijin shi in kana addu'a hannuwanka ina kake tarasu sama kake tarasu to wannan duka fitira ce shine anan ta tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace Allah a sama yake ni ko wane ne tace kai manzon Allah ne manzon Allah yace entar da ita fa innaha mu'mina to kaga wannan hadisi yana tabbatar da daukakar ubangiji subhanahu wataala akan al'arshin sa sannan sai yace wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama li husayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga husayn al-khuzai baban imran Allah ya kara masa yadda manzon Allah yace masa kam ilahan ta abu yace ya kai husayn Allah nawa kake bauta ma qala sai yace saban yace alloli bakwai nake da su an gane ko Allah bakwai yake da su wanda yake bauta musu yace sittatun fil ardi wa wahidan fis sama yace shiddan wadanda nake bauta ma yace a ƙasa suke amma ɗayan kuma a sama yake yace sittatan fil ardi wa wahidan fis sama alloli bakwai nake bauta ma shida a ƙasa suke a cikin doren ƙasa suke yace amma ɗayan kuma a sama yake qala sai manzon Allah ya tambaye shi yace wa man li rahabatika wa ragabatika a cikin allolin naka bakwai wane ne kake kwadayin rahamar shi kuma kake tsoron azabar shi ma'ana wanda in kana kwadayin wani abu shi kake roko in kana neman kariya game da wani abu da kake tsoro wane ne kake a cikin allolin naka bakwai qala sai yace allazi fis sama yace Allah na wanda yake sama in wata bukata ta taso shi nake roko qala sai manzon Allah yace masa to faturkis sitta wannan shida manzon Allah yace duka bar su watsar da su wa abudil ladhi fis sama wanda yake cikin saman ka kadaita shi da bauta shi kadai an gane ko wa abudil ladhi fis sama ka bauta ma wanda yake sama sai yace wa ana uallimuka da'awataini manzon Allah yace kuma zan koya maka wasu addu'o'i guda biyu fa aslama a lokacin nan Husayn al-Khuzai sai musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa wannan addu'a yace ga addu'ar da zaka yi Allahumma alhimni rushdi ya Allah ka ganar da ni shiriyata wakili sharra nafsi ka ga ka kare ni game da sharrin kaina da muguntata domin kai kanka dan adam kana da sharri naka na kanka ka roki ubangiji ya kare ka game da sharrin kanka manzon Allah ya koyar da shi wannan addu'a to kaga wannan yana daga cikin hadisan da suke tabbatar da daukakar ubangiji subhanahu wataala akan al'arshi sai dai hadisin bai inganta ba hadisi ne ba ifi kuma yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana hadisin sai yace wa fima nuqila min alamatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi fil kutubil mutaqaddima yana daga cikin abinda aka ciro na alamomin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi a cikin littattafai waɗanda suka gabata wanda yana nuna wannan labari da bala ya ciro Isra'iliyat ne an gane ko don haka kuma wannan mun wadatu game da irin waɗannan malan ya zo da shi ne kawai dan daidaibe kewa abubuwan suna da yawa an gane ba dan dogaro ba akan waɗannan maganganu iya abinda ya dogara da shi alqur'ani da sunna kar mu manta ayoyi biyu ya gabatar da su ar-rahmanu 'alal arshi istawa da a'amintum man fis sama sannan ya zo kuma da hadisin muawiya ibn al-hakam as-sulami shine sai yace wato annahum yasjuduna bil ardi suna yin sujada akan ƙasa wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama kuma suna fada cewa allan su abun bautar su a sama yake wannan haka aka ciro a cikin littattafan da suka gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa wato suna sujada a ban ƙasa kuma suna tabbatar da cewa ubangijin su wato a sama yake to shi ma irin waɗannan idan suka zo ba a karyatawa kuma ba a gasgata abinda yayi daidai da alqur'ani a tabbatar da shi abinda ya saba ma alqur'ani kuma a mayar da shi sai yace warawa Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin littafin sa as-Sunan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna ma baina sama'in ila sama'in masiratu kaza wa kaza wato lalle tsakanin sama da wadda take biya mata wato tafiya ce ta gwalgwadan kaza da kaza tare da cewa ya zo a wata riwaya tafiyar shekara 500 ne daga sama ta farko, misali daga ƙasa doren ƙasa zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500, kabrin ita samar shi ma tafiyar shekara 500, daga sama ta farko zuwa ta biyu tafiyar shekara 500, kabrin sama ta biyu tafiyar shekara 500, haka kuma a zuwa ta uku shi ma tafiyar shekara 500, kamar yadda ya zo a wata riwaya. Shine yace wa zakara al khabara, ya ambata hadisin ila qaulihi, har izuwa fadarsa sai yace wa fawqa zalika al arsh, burbushin saman bakwai akwai al arsh, gadan mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wallahu subhanahu fawqa zalik, shi ko Ubangiji ta'ala ya daukaka akan al arshin sa. To shi ma dai a takaice wannan hadisi, hadisi ne da'ifi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana shi a cikin silsila ad-da'ifa. Malam ya faɗa yace fa haza, wannan hadisi, wa ma ashbahu, yace da abin da yake kama da shi, mimma ajma'a as-salaf, ko kuma waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai, ko kuma wannan sifa da abin da yake kama da ita, kin gane ko? Shine yace fa haza, wannan hadisi, wa ma ashbahu, da abin da yake kama da shi. Shine yace da abin da yake kama da shi, mimma ajma'a as-salaf rahimahumullah, yana daga cikin abin da magabatan ƙwarai suka haɗu ala naqalihi, akan ciro irin waɗannan hadisai a rawaito su, wa qabulihi, da karɓar su da hannu biyu, walam yata'arradu, basu bujiro ba li raddihi, game da watsar da irin waɗannan hadisai, wala ta'awilihi, ko yi musu wata fassara ta daban sabanin zahirin yadda suke, wala tashbihihi, ko kamanta Ubangiji da wata halitta daga cikin halittunsa, wala tamsilihi, ko kuma kwatanta shi wato da bayi. An gane ku? Kenan dukkan su waɗannan hadisai waɗanda suke bayani game da sifofin Allah subhanahu wataala da sunayensa, magabata sukan rawaito hadisan kuma sukan karɓe su da hannu biyu, ba sa musu wata tawili, wata fassara ta daban wadda ta saba ma zahirin hadisin, kuma ba sa kamanta Ubangiji da halittunsa. Kawai iya abinda suke su tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abinda ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, sanin kaifiyar wannan sifa kuma na gare shi. Shine sai ya ce su'ila Malik ibn Anas, an tambaye al-imamu Malik Allah ya ji kansa, aka ce da shi ya Aba Abdullahi, kinaya ta al-imamu Malik kenan, ar-rahmanu ala al-arshi stawa, Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'anin sa cewa ya ɗaukaka akan al'arshin sa. Shi mai tambayar sai ce kai fastawa, yaya Ubangijin namu ya ɗaukaka akan al'arshi? Ya tambaya al-Imamu Malik. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, al-Imamu Malik ya sunkuya kai, sai da jibi ya keto masa, sannan ya dago kai faƙala sai ce al-istiwa'u ghairu majhul, ɗaukakar Allah akan al'arshin sa ai ba wani abu bane ba wanda ba a san shi ba. Kamar yadda a wata riwaya al-istiwa'u ma'lumun, daukakar Allah akan al'arshin sa abu ne sananne, ko kuma kace ghairu majhulin, ba abu bane ba wanda ba a san shi ba, kenan abu ne sananne. Sai yace wal kayf, amma yadda Allah ya daukaka akan al'arshin, yace ghairu ma'qul, abu ne wanda ba a san ba yadda yake. An gane ku? Ghairu ma'qul, abu ne wanda ba za a fahimta a ce ga yadda ya daukaka. Sai yace wal imanu bihi wajib, imani game da daukakar Ubangiji akan al'arshin sa wannan wajibi ne, dole ne, domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, in kai musu to wannan kuma ka karyata Al-Qur'ani. Sai yace was-su'alu anhu, tambaya game da yadda Allah ya daukaka akan al'arshin sa, yace bid'ani, anhu anan ai anil kayfiyya, kamar yadda shi wancan cai kai fastawa yaya ya daukaka, shine anan al-Imam Malik yace was-su'alu anhu ai anil kayfiyya, tambaya game da yadda Allah ya daukaka akan al'arshin, bid'ani, yace wannan bid'ani sabon abu ne, manzon Allah bai faɗa ba, shi Ubangiji subhanahu wataala bai faɗa ba cewa ga yadda ya daukaka, amma ya tabbatar mana cewa ya daukaka akan al'arshin sa. Thumma amara bir rajuli fa ukhrija, take yanki al-Imam Malik yasa wannan mutumin yace maza ku fitan mun da shi ina ganin dan bid'a ne saboda yaya zaka ce yaya Allah ya daukaka akan al'arshi bayan ya tabbatar ma kanshi wannan sifa kuma ya ce ma ya fada mana laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to haka duk wanda ya tambaye ka game da wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala wannan amsa zaka bashi yadda al-Imam Malik ya ba wannan amsa misali idan mutum ya tambaye ka yaya fuskar Ubangiji subhanahu wata'ala take sai ka ce masa fuska abu ne sananne kuma imani da cewa Allah yana da fuska wannan wajibi ne tambaya game da kaifiyar yadda fuskar Allah take wannan kuma bid'a ne domin bai fada ba shine anan al-Imam Malik Allah ya ji kansa wato ya bashi amsar cewa wannan tambaya da kai game da kaifiyar yadda Allah ya daukaka akan al'arshi yace wannan bid'a ne amma daukakar ai abu ne sananne in aka ce daukaka kowa ya san menene ma'anar daukaka nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك